بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومن كتابه العظيم. والحمد لله يوم من أقوم شاتر قوة رمضان يوم أجنان شكرا تدوء قريب التار بإن دير تجهد رمى أجنان صلى الله عليه وسلم. هذا يوم جامل dai cigaba da karatu a cikin isimi na hudu da cike muke cikin fuska ta bakwai na abin da ya shafi ladabi a cikin wato bincike a cikin annabi kuma aka san haka din fuskoki guda bakwai da ya kawo yau muna cikin fuska ta bakwai ne ko yawa za mu tashi na ne shi ya sa ka ga tashin magabata suka kyamaci suka ki karantar wa mata suratul yusufa ai sai ku hakura suratul yusufa saboda abinda ita wannan kitsewannan sura ta kunshe shi min tilkal kitab na daga wannan kisoshi na abinda ya shafi harkar mata da kuma maza kuma mazan an samu wani kyakkyawan namiji mai kyakkyawan hali mai hai'a mai ban sha'awa to yawanci daga cikin magabata suna kyamata a zaunar da mata a dinga karanta musu wannan kisoshin an gane wannan ya koro shi ne din ya gaya maka cewar dukkan abin da shafi jalibin annabawa wanda ɗaya abu ne mai yiwuwa a gare su ya kasance ko ma a'a ya ma faru gare su ɗin amma abin akwai sura ta kamar ƙasƙanci a cikinsa ko wata sura da take mai ɗan wanda take ita rai za ta iya dubansa da wata fuska haka ta ƙasƙanci ko kuma bayanci to tunda ya zo a cikin ilimi irin tattauna shi ba illa ba amma a san da irin mutanen da za a yi wannan zance wannan ilimin an gane wanda suka san lamarin addini suka san girman annabta mutane masu cikakken hankali su ake zance da su shine ya kawo misali ya ce kaga yanzu misali kamar suratul yusufa saboda abin da ta kunsa ne kasoshi wanda suka shafi shahanin mu'amala tsakanin maza da mata suke gudun karantar da mata wato wannan kisoshi do saboda karancin sanin su da haƙin annabta da karancin hankalin su da kuma karancin riskar su da abubuwan ma'anoni annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana mai bada labari game da kansa ka gani cewar an ɗauke shi aiki shi kansa alaihi salatu wassalam an ɗauke shi aiki cikin kiwon awaki yanzu wannan surarsa sura ce ta wata irin mahalli na maskala an gane na maskala da wani matsayi makasanci ma'aikaci labar na farko kenan sannan labaran ne labaran kiwon awaki kuma ana biyansa wani abu to wanda bai da hankali cikakke bai da sanin alƙadari na annabta bai san yadda al'amura suke ba sai ya so mai manzon Allah duba wani kamar to kuma kaji sai da idan yana cin sa da wani lamar kuma abin haka yake an yi haka din Allah sa kuna fahimta abinda alƙali yake so ya faɗa a nan to irin waɗannan fasillan da waɗannan abubuwan da suka gudanar da annaba ba ko ina za ka dinga zancen sa yawa ilimi ne gaske ne ya faru amma ba ko ina za ka dinga zancen sa ba ka dinga zance a cikin mutane kamilai wanda suka san abin da suke yi a cikin farkon halin sa
wakala
ya ce
amin nabi
illa wa kalla aljalama ai haka yake babu wani manzo da Allah ya aiko babu wani annabi face sai ya yi kiwon awaki kamin ya hau kan mukamin sai zauna daram sai Allah ya biyo da shi ta irin waɗannan wato wurare musamman kiwon awaki ne yanzu Allah ya ce ba wani annabin da bai yi shi ba aƙalla har kai ya Rasulullah ya ce hannu kuntu ar'aha li quraishin ala qararida na kasance ina kiwon awaki ga quraisha suna ba ni ɗan siyasa haka na lada an ce ko ka gane to Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan daga annabi Musa wani tudu wani gangare da yana can masar gidan Fir'auna yana shi na kiwon awaki amma sai a kaɗa shi aka jeho masifa da ta kada shi yayin Madiyana yaje cin ya zama bako garibi an gane ya zama labor an gane yawa yana kiwon awaki aka dauke shi sufuri haya aka dauke shi zai kiwon awaki na shekaru 10 ko shekaru 8 to samaniya yaje
gidan ne ko ba ta fi da latan wari da
to wannan a cura a jumla guda babu tawaya a cikin sa babu kaskanci amma ga mai hankali ba amma mara hankali zaku shi a gurin sa kaskanci ne abinda kuma yake kaskancin a gurin sa sai zama cika ne wataƙila shi mai yawan maulani an gane amma kuma yana ganin ciwon awaki kaskanci mai yawan maulani amma yana ganin da ko kaskanci ana aka kike cikin kaskanci mai yawan maula kai ne kake haƙiƙan la'imi kaskantacce da ili tauyayye naƙisi wannan shi ake cewa kaskanci to me ne
liman zakarahu ala wajhihi
ga wanda ya ambace shi a cikin fuskar sa a yanda abin yake to babu wata tawaya a cikin wannan
kila zai man kasa da biyu ga baba ta wata
yi gabanin wanda zai iya karanta wannan isa yana nufin tauye manzo Allah da danganta masa tawaya bari wannan al'ada ce ta dukkan larabawa kiwon kananan dabbobi bayan cewar al'adar larabawa ce wato akwai hikima babba cikakkiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wannan kiwon awaki ga annabawa
wata dalilun lillahi ta'ala lahu ila karamatihi
da kuma daddaga su da yake yi mataki mataki yake dago su zuwa ga abin da yake nufi da su na karamci na daraja na ban girma yawa saboda haka yana tahowa da su duk mutumin da ya tashi yawa ya gani a cikin daula a cikin girma a cikin riƙa to yana da wuya a samu kanili a nan wanda yanzu me yasa duk wani babban shehi kanili shi a ƙasarsa sai ga an rasa shehi kanilin a gidansa to tunda yaro ya taso ana ce masa shehi shi kan kansa yaro kankani ba saboda ko ba haka ake ba a na kun shiru kuna kallon haka ba kuna ji kuna gani ba sai ni da zan fada tun da ya taso da ma faduwa ake ana gaishe shi iyayensa wanda suke matsayin martaba iyayensa da kakanninsa suna faduwa suna gaishe saboda ubansa bai ratso matattakala ta girma ba ina sarki wani mutum ya taɓa ban labari wani mutumin gane ne yake gaya mu yake cewa lokacin cewa sarsisa yana saurayi ka san yana da ƙabuli da gaske saboda haka a kaulaha in an je mutane tun yana matashi su ca a kansa ana bin sa a baya ana yi masa hidima ana wani wata daga cikin matan mahaifinsa matan Saidi sai ta gan shi an yi da su a bayansa tana komawa gida sai take gaya wa mijin shi ubansa kenan ta ce Hassan ya zama malami ya ce me kika gani ce kai kaga mutanen da suke bin sa ana ɗaukar takalmansa ana waye kala-kala ya ce ke kika ga wannan da idonki ta ce ƙwarai kuwa ai kai ma an ka fita za ka gani to ya san masu wannan abin yana tashi sai shiga wurin shehu Ibrahim saboda za ka yi mamaki irin yadda mu'amalar shehu take da Aliyu Sisi kaga dai shi shehu yana cewa haƙiƙa bi da wani almajirinsa guda ɗaya ne tak shi ne Aliyu Sisi amma irin mu'amalar su za ka yi mamaki da ya shiga sai ya ce da shehu ya ce shehu da Hausawa da Narawa mutanen Murtaniya kenan za su bata ma zuriyarka yanzu almaji zai iya gawa shi yinsa wannan amma kan ba ku gani ba ya ce shehu da Hausawa da Narawa za su lalata ma zuriyarka me ka gani ya ce wai Hassan ake wa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce haka aka yi ce nan da nan an ce a daren shehu ya mutu lafi ya ce abinda kuke wa 'ya'yanmu saboda kuna ƙaunar mu ba daidai ba ne yawa ana girma mutum ne saboda martaba ta ilimi da aiki da ilimi da shekaru an gane saboda haka kuna ƙaunar su amma abinda kuke musu ba ku yi adalci ba ba daidai ba ne ba ku aje abu a mahallinsa ba ku bari siffantu da siffar ta girman sai ku ba su girman su yaro yaro ne kawai in ka ɗan goma shi ka kamba ma sai ya hauka ce ya lalace zaman jirgin ta an gane shi yasa da yawa mu shugabannin mu shurafa'u sharifai ba a yin malamai a cikin su saboda su ba a koya musu ciwo malamai na dadi ba din inda yaje malamin sai tashi da kanshi fada sai zo da shi a kai saboda gashi cewa dikan me abin ne to ai baka taimake shi ba baka girmama shi ba ba kuma haka ake yi ba iyayen su da kakannin su can na farko ba haka suka yi ba bin malamai suka yi masu addini Abdullahi ibn Abbas kaga wato yana cikin ahlul bait rasulullahi ba hashimi ne amma rike linzamin dokin Ubay ibn Ka'ab yake yana rike likafarsa har Ubay ya dinga cewa ya ibn am rasulullahi halita da kaushe ne ina jin nauyi sai ce haka aka ce mu dinga yi malamai ibn Abbas shi kuma sai kama hannunsa ya tsotsa ya tsotsa shi haka aka ce mu dinga yi ahlul bait rasulullahi to haka nan abubuwan suke shi yasa annabawa har ake taso da su a cikin yanayi na kamar wato na makana da makasancin matsayi wanda za su ɗanɗani wannan tukun na farko ma kawai aka kai shugaba ko? yawa sai yaje ya yi gogayya da wahalar zaman karkara ya yi gogayya da irin maganganunsu da abin nan ɗansu da irin wautarsu da sauransu duka dai to kaga dai abin da yana da yawa da gaske shi yasa wannan duk hikimomi ne a cikin haka din
wata dabibin biyu ayati ha
kuma litiyasati umami sannan hura su yake zuwa ga gyaran lamarin al'ummata su ta hanyar kiwon awakin nan
ya falikati
na daga halittarsa
bi ma sabaka lahum min al-karamati
bil azali saboda abin da ya gabata da su tun fil azal na ban girman da Allah yake so ya musu da kuma magabacin ilimin Allah abin da ya riga ya yanka musu na rago hakan nan ma Ubangiji ya ambaci maraici a janibin manzon Allah da ya ce ko wanda daga yatima ko ne alam yajrika yatima fa awa to ka gani yatima kai daga jin yitum maraici wato akwai wani wato wata abin nan wani kaskancin matsayi a ciki ko a cikin maraici in aka ce shi yasa masu ake ta taimakawa saboda ana ganin su ne la haula wala quwwata to sai ci da manzon Allah haka annan ne duka yatiman fa'awa ya sake cewa kuma
wa'ilatahu
annan wa wajadaka a'ilan fa'azana ya same ka ba ka da komai a'ilu talaka kenan mara komai ga nauyi shi sai ce a'ilu an gane haka ya same ka fa'azana shi ya wadatar da kai ji ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan da a bisa tafarkin bayyanar da baiwar Allah ne gare shi da kuma sanar da shi da ban girman da Allah ya masa to ta zikirin zakirin laha ambaton masu ambato ga irin waɗannan halaye alawji ta'arifi hali ya a bisa fuska ta sanar da halin manzon Allah sanar da halitta war khabari da kuma ba da labari ga farkon lamarin manzon Allah da kuma mamaki na irin baiwar Allah da ya ajalibin sa da girman baiwar sa a wurin annabi wannan babu tauye daraja a cikin sa
bal fi dilalatun ala nubuwati
bal wannan ma shi ne yake kafa dalili a bisa annabtarsa da kuma ingancin da'awarsa
Allah ta'ala bada hada ala sanadidul arab
domin ubangiji kuma sai ya dauka tashi ya fifita shi akan manyan shugabannin Larabawa bayan wannan kuma
annahu ahu min ashrafihi min
sha'a kuma min ashrafihi wa man nawahu da kuma wa nawahu ko nawahu ne ko da wanda ya gaba da shi na daga manyan su da Allah ya fifita shi akan su shay'an fa shay'an a hankali a hankali tinkis ba tare da wani tashi hankali ba suna ji suna gani ya dinga yin sama ya dinga yin sama ya dinga yin sama ya dinga sai bai danne ga baki da duk wani wanda yake wani sai bai danne shi aka ga kasaita da girman da ba a taba ganin irin ta ba a wurinsa to gashi na alkali yake fada
wani ma amurku
lamarin sai dinga kambama har sai da irin jaye su baki daya
wata makana min mulki maqalidin
ya kuma ci nasara ya sami iko akan mulkin dukkan mabudan taskokin su ya kuma ci nasara ya wato ya ciyo mamaliki duk abinda mallake yake mallake mafi yawa daga cikin al'ummatan su baki daya
ta'ala lahu
ta hanyar gasawar Allah gare shi
wa ta'idihi bi nasarihi
da karfafarsa da nasararsa
wal mu'minina
karfafarsa da mu'minai
wa Allah bainahu
ya kuma tattara zukatun mu'minai a karkashin sa
wa imdadihi bil mala'ikati
musawwimin hakan nan da karfafarsa da mala'iku abubun alantawa
wa law kana zul maliki
yanzu da a ce manzo Allah dan sarki ne ya taso cikin kafaita
kuma ashiya'in
ko kuma a ce ma abucin rundunoli ne mutakaddim da suka gabata kamun annabta
fi bakasirun min aljawahir
da yawa daga cikin wawaye jahilai sun zace anna zalika mujibu zuhuri cewar wannan sarautar ta gidan shi ko wannan don da yake da shi da shi ne abin da ya jawo masa daukaka ya jawo masa bibita shi yasa abin mamaki yanzu wannan abin da alƙali yake faɗa anan shine nassin abin da Michael H. Hart ya faɗa shi ko ba musulmi bane gaba ɗaya ma tukunna ballantana kai zancen ko sanin darajar annabi ko kaza kaza ba musulmi bane gaba ɗaya masanin tarihi masanin kimiyya masanin lissafi ya rubuta wani littafi na tarihi a nasa iya sanin duk an san shi fitacce ne a duniya ina jin mutumin America ya rubuta wannan akan mutum 100 da aka yi fara dan adam a duniya wanda ba irin su ba an gani mutum 100 yayi tarihi wanda dan adam bai taba ganin irin su ba waye the first na farko wanda mutum bai taba ganin halitta irin sa ba sai ce Muhammad annabi kenan ba fa Abubakar ne ba ko Ali ko Usman yawa ba kuma alƙali iyan ne ya rubuta ba sunan wanda ya faɗi wannan Michael H. Hart sai ma kai daga ce za ka haɗe ka farko tukuna bai da alaƙa da musulunci ya ce a cikin duniya tab ɗan adam shi ne jagoran duniya to a duniya ɗan adam ba taɓa ganin irin wannan mutum 100 ba sai ya ware su 50-50 na farko mutum na farko shi ne Muhammad haka suke kiran annabi an gane ai yaran su ne mu ma nan mukan ce Muhammad ko yawa saboda haka nan yace ba a taɓa yin ɗan adam da ya yi tasiri a cikin bil'adama ya zo da wani irin lamari da ba a taɓa ganin irinsa ba irin wannan bawan Allah bai da alaƙa da musulunci to daga cikin abubuwan da ya ce su ne ma'aunansa guda uku ɗaya daga ciki ne alƙali ne yake faɗa a nan ya ce ma'aunin shi ne shi menene manufarsa me target ɗinsa farkon inda za a gane ƙadarin mutum me target ɗinsa yau an gane manufar mutum yanzu misali mai neman ciyaman na lokacin zaman ka daidaita shi alƙadarinsa da mai neman gwamna ko da ku shi ciyaman ɗin ya ci ciyaman shi mai neman gwamnan bai ci ba wancan ya fi wannan ko sai ya ci gwamnan ya ci shi hakan nan bayan da za ka kwatanta mutumin da yake neman gwamna a garinsu da wanda yake neman mukamin shugaban ƙasa za su haɗu? Ba su haɗu ba ko da shi wannan ya ci gwamnan wancan mai neman shugaban ƙasa bai ci shugaban ƙasa ba mai neman shugaban ƙasa ya fi mai neman gwamna daraja da kima da matsayi ko da ko wannan ya ci wannan bai ci ba ka gane? To manufar ake duba manufar mutum farko tukunna ita take fara nuna alƙadarinsa to sai ga tunda ake ɗan adam ba a taɓa yin ɗan adam da ya zo da wata irin manufa mafi girma ba kamar annabi domin shi wa ma arsalnaka ne illa kaffatan linnasi bai toge ko baƙi ko fari ba ba ƙabilarsa ba ba garinsu ba ba yankinsu ba ba nahiyarsu ba ka gane? A'a duk duniya gabaki ɗaya ita ce constituency ɗinsa a yanda shi wannan mutum ba fa musulmi ba ne ai na gaya ma sunansa Michael H. Hart shi ne ya faɗi wannan waɗannan abubuwa guda uku su ne ma'aunansa farko abin nan greatness of purpose abin da ya sa a gaba shi ne zai fara nuna ma alƙadarinsa sannan me yake da shi na tanadi na cimma wannan manufar tasa me yake da shi gurgudan karancin tanadin gurgudan girman alƙadarin sa
na'am
yanzu misali idan aka ce wannan yana da kuɗi miliyan 2000 wannan yana da kuɗi miliyan 10 dukkanin sai suna neman shugabancin ƙasa to me miliyan 10 ne yafi wannan himma yafi wannan girman zuciya da girman lamari saboda karancin talentinsa da girman abin da yake nema shi wannan me miliyan 10 ne dama yana kama da hakan yana kuma da aloli mutanen ba suna da basira kuma kafircin su bai tsare musu wannan abin nan din ba ya ce to shi Muhammad yana so ne ya cinye duniya gabaki ɗaya ta komo ta bi shi amma kusan ka ce ba shi da komai na tanadi an gane kuwa ba shi da tanadin komai na farko ba su fi na maraya sannan iyayensa da suka faci kamun ma ya shigo duniya ba su ba masa komai ba ba sarauta a gidansu ba karatu kasan ilimi shi ma ala ne na cimma abu to ba karatu gabaki ɗaya maka kaftin ta ba malami a cikinta ba shi da wasu rundunar magoya baya masu arziki da suka kewaye da shi suke dafa masa an gane? Duk ba wannan ya fara ne shi kadai kuma tun da ya fito dinnan shi kadai ta zan ka fara fitowa kansila kake fara nema ko yawa sannan a hankali an gali kai ta darasu ko za ka fara fitowa ka ce kai tsaye ba ka yin haka to ya ce shi wannan yana fitowa shi kadai ba shi da komai amma kuma farkon manufarsa shi ne duk halitta Allah gaba daya yake so ya jawo ta tafi shi a garin da ba ilimi ba dukiya ba wayewa haka manzo Allah ya faɗa shi kansa na hannu qaumul ummiyuna la naqra'u wa la naktubu wa la nahsubu Allah ya sa ka gani to shine abin da alƙali iyali yake kwatantawa zancen irin wannan ne yace ya ga so ga inda ubangiji ya faɗa a cikin mutum alame dukkan yatima a cikin ailatu ko da raka a'ila kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda suke nuna mutum sai dai abin da Allah ya yi amma zancen ka ci nasara a cikin wannan maraya kai ba ɗan gata ba ba ka da komai na tanadi na dukiya to kuma dai rayuwa sai yadda ta yi da kai an gane to irin wannan shi ne abin da alƙali ne yake nuna sun makala walau tanadi da sai idan da Allah ya yi shi a cikin gidan sarakai ko kuma cikin gidan masu dukiya ya samu nasara da sai wani ya dinga zaton wannan abin ne ya ba shi nasara an gane? To dan haka hirakali ya faɗa lokacin da ya tambaya bi su gane game da annabi ko akwai basaraki a cikin magabatansa da ya ce a'a babu ba taɓa yin sarauta ba a gidansu sai hirakali ya ce masa da a ce akwai wani basaraki a cikin can iyayensa magabata da sai mun ce kawai mutum ne da yake nema mulkin iyayensa yake nema to kuma saboda kasancewar maraici yana daga cikin siffar manzon Allah wa illa alamati lil kutubil muqaddasah yana daga cikin ɗaya daga alamomin sa a cikin tafan annabawa da suka gabata dama dole ya fito a haka dan haka akai bayanin sa a Taura haka akai bayanin sa a Injila haka akai bayanin sa a cikin littafin sha'aya'u da armiya'u da sushan duk gabaki da annabawan nan a haka ya fito dama cewa zai bayyana ne yatima an gane? To
wa akabarin umami sali
da kuma labaran al'ummace da suka gabata hakan nan ya abu a cikin wato takaddun armiya'u da Allah ya bashi annabi armiya'u hakan nan wato sai fadan ziya zina ya wasafa wa abdulmuttalib shi lokacin da suka kai masa ziyarar ban girma din nan a yaman sannan manzo Allah ma bai fice kaman yana yan shekara biyu ba hakan nan sanda suka je saboda haka da suka je shi kuma zai zana ya samu mulki a kashi ne kusan duk shugaban larabawa a lokacin sun je su abdulmuttalib su kai masa ziyarar ban girma manyan makka da ya ga abdulmuttalib ya kura masa idanu malami ne sai sai ya waro shi daga cikin dattijan Quraisha da suka ji yace kai ban Allah kana da wani da da aka haifa maka a cikin yan kwanakin nan sai yace a haƙiƙa gona da aiza na jima na girma yace anya kuwa anya ba a yi maka haihuwa ba a cikin tsuntsukin lokutan nan ya zo sufofi da ya karanta a ce yana na a cikin hujjatullah alal alamina na na bahani yawwa kuma na jin shi a kasalani ya kawo a cikin mawahibul duniya ya dube shi ya dube ce ai tabbas amma an haifa ma wani yaro eh akwai an haifa ma shi yace ya ce to ni dai kam a ce an mun haihuwa ba wannan akwai yaro na amma ya rasu matarsa ta haihu danka ne na cikin ka yace idan yace to shi ne danka na cikin ka yanzu dan yanzu yana nan yace yana nan sai ke dan ce shi ya bashi labarin abin da ya samu a cikin wani kitabi makanuni ya gaggaya wato sabuwa ce ka kula da shi akwai dan a jikin ka na ga sifarsa yau saboda haka nan ka kula da shi sosai duk inda yake ka kula da shi kuma kai wasici da shi ai daga nan ne ka gashi gantuwa a duniya da libi da shi da kulawarsa da damuwarsa da shi da kuma miƙa shi da hannun abu dalibi saboda shi ne shiƙiƙin mahaifinsa da sauransu to shi ne abin da yake faɗa a nan haka nan da bahira abin da ya ga abu dalibi kamar yadda kuka sani a tafiyar su zuwa sham haka nan idan aka siffanta shi da ce shi ummiyi ne kamar yadda Allah ya siffanta shi to wannan yabo ne ga annabi daraja ce tabbatacciya a cikin manzon Allah ita ce ma ginshiƙin mu'jizarsa shi ya sa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la tahudduhu bi yaminika haka Allah ya faɗa idan lartabar mubtiluna ka gani alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indam fi tawrati da ma an ce masa an-nabiyyal ummiyya shi da kansa yace nahnu qaumun ummiyuna mu mutane ne ummiyai kuma can ubangiji yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan kuma minhum yanzu idan kace a turanci idan kace me fasara ummiyu ma'anarsa illiterate kaga wannan kalmar duk wanda ka jefa wa ita ka gama aibar ta shi ka gama sukan sa ko ba haka ba to gashi nan domin mu'jizarsa mai girma ta tabbata ne daga cikin alqur'ani daidai mu'jizar manzon Allah ta tara ta ne daga tafarkin abin da ya shafi sannan da qur'ani ya zo da shi wani ulumi da ilimin da ya zo da su tare da abin da aka bai wa annabi aka zuciya shi da shi na daga wannan na daga ilimai da sannan kamar yadda muka gabatar a kisimin farko to samun irin wannan daga mutum da bai taɓa karatu ba bai taɓa rubutu ba bai taɓa zaman karanceceniya ba a gaban malamai ba a lakanta masa ba wannan abin da ya hukunta ai mamaki ne ba ai ƙarshen abin izina da shi kenan kai ya aka yi haka mutumin da yanzu in ka ba shi alƙalami haruffan ma ka ce masa gashi a sa wani shi bai wannan ba layinsa ba ne gabaki daya ma'aiki lokacin da zai cire sunan rasulu din nan sai da ya ce da aliyu nuna min inda ka rubuta rasulu da shi ya ƙi cirewa a cikin sulhu hudaybiya saboda ba layinsa ba ne gabaki daya ɗakinsa ko takarda babu ballantana littafi ka gane haka yake sai shi din kawai a ciki yawwa to ka gani
mu'jizatul bashari
shi yasa yake da ban mamaki lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wani wanda zai tafi itikadi qur'anin ka da ka dauka da kayan auradin ka ta duko da cirbinka wani ma mai dubu zai dauka to sai ka rasa wani irin itikadi ba za Allah yake ya yake yana ciki a cikin wannan bukata da shi kadai ba komai a ciki ba komai a ciki ko ka dauka da cirbi ba cirbi ina to
mu'jizatul bashari
wannan ita ce mu'jiza ta mutum gabaki daya abinda ta gagarin mutum
ke walaysa fi zalika naqisatun
ai wannan ba ta waya bane domin abin nema daga rubutu da karatu almaa da fasi shine a sami ilimi
inna ma hiya alatul laha
to domin ita a qira'a da karatu din shine wato ita ce kayan aiki neman ilimi musulatul ilaha ita ce kuma wasu da take sadawa zuwa ga ilimi
bayar muradatin fi nafsi
ba ita ake nufi karatu da rubutu ba shine manufa ba a cikin kan kansa
fa'ida salatin samaratu
to idan fa'ida ta riga ta samu
wal matalubu
haka nan abin ne ma ya riga ya samu
ya anil wasiqati wa sababi
to ai an wadaci gabarin wasiqa abin da zai kai ga abu ko kuma sababin abu to gore zakai da shi abin ne ma ya samu an gane to
ummiyati fi gairi naqisatun
ita ummiya rashin karatu rashin rubutu to wannan tawaya ce amma a cikin wani annabi yawa
لأن
سبب الجهالة دومن سبب لأن هذا من إيش أمنيين شيء سببين الجاهل وما علامة من دولا تكع
فسبحان من بيان أمره
من أمر الجهة تبت جوان دي بمبن تلما لن أن نبدا لما روان انسا
وجعل شرفه لما فيه
ما تتزواه يسن يدرج سلطة فتشين أبن دي كتشين سرير وننسا
وحياته
يسن يرأي وسفي ما فيه هلاك من أداه a cikin abin da yake halakar waninsa shi kuma a nan rayuwarsa take
hada shaku kalin
yanzu zali wannan fa tsaga zuciyarsa wai karatu hanjuwar ciki da fito da kayan cikin sa kana tamama hayat wannan kuma shine zama cikar rayuwarsa shine zama karfin sa wannan tsaga zuciyarsa ba dakin operation aka shiga ba a san tsauni aka shi a nan Banu Sa'ad aka tsago kuma tun daga nan makoshi har zuwa cibiya aka tsaga kaga ba irin wanda ka zaba ba tunda har wayannan asusun sai da aka raba su biyu tukunna aka tara su aka shiga kuma aka bambaro zuciyar ita ma ta tsaga ta operation na farko kenan da aka yi a duniya ba taɓa yin irin ta ba kuma sake yin irin ta ba an gane aka tsaga zuciyar akwai halitta ta cikar mutum cikakke ne dole yana da wannan halitta an gane ita ce wannan alaƙar aka fito da ita wanda a nan ne shaitan yake samun rabansa shi kuma ka san rabuwa jikin annabi rahama ce to dai a taƙaice dai rahamar shaitan da ya fitar da ita an gane aka fito da ita daga nan aka mayar da aka kawo dama an taɓa wani saƙo daga Allah a cikin wata irin tasa an gane wato imani ne ga baki ɗayan sa ka cokan ba a raba shi ne ba ka cokan ɗinsa sai ka dura a ciki sai ka dauko hikima ga baki ɗayan ta fadar Allah sai ka dura a ciki sai ka mayar a karfi kawai shi kenan ya shafi ta ruwan ƙudus ya mayar ya ajiya inda take shikenan ya haɗe shi ma ya mai shafi shi a inda yake shikenan yanzu wannan duk wanda aka wannan ya mutu to shi kuma a nan cikin rayuwar manzo Allah ta tabba yawa to
gayata kuwati nafsihi
ita ce mutukan karfin ransa
wasa ba ta ruhi
ita ce tabbata sirrin sa
huwa bi man siwa muta halaki
wannan ku karshen halaka kenan a cikin waninsa
wa hatu mautihi
shi ne tabbatar mutuwar sa kenan
wa nadihi
da karewarsa kuma
wa lum majarral
kuma har zuwa dai mu je
ila sa'ir maruya
har taho wa zuwa abinda aka sauran abinda aka ruwaito na labaransa da sirrorinsa
na taqalludi min ad-dunya
da karanta wasa daga duniya yanda yake karanta duniya a wurin wani halaka yanzu misali an ji gani a ce ka wayi gari ga gida cike da iyali ba ko sisi kaga wannan an halaka to ai gidan watsewa zai gaba daya dole kowa ya san inda dare ya mata to shi kuma aiki yanda yake dan ka san ba irin mu bane idan aka ce da kuɗi a gidansa baya kwana a gida yau in yi kokari duk aka fitar da shi aka fitar sai ji motsin wani fifi a ciki dare kuma ya yi to fitowa yake daga ɗakin sai da Aisha sai da kwana a masallaci baya kwana wuri ɗaya da kuɗi wannan mutsamin martabar kaga aka ba ko shi a lada an shiga uku yawa halaka ta zo saboda Allah ya rataye rayuwar da wannan to amma shi saboda shi ne ya cika mutsamin fakaru amma ilan bai da ake cewa alfaqiru ila Allah ai dai aro ne sunan annabi ne shi kadai ne mai wannan mukamin duk wanda ya cika mukamin faqaru to yawa da ka gabarin dukkan wani abu sai dai ta jahar koyarwa kire ta jahar koyarwa in mutum ya cika mukamin faqaru ila Allah dan abu mamaki haka ibn qayyim ya faɗa ibn qayyim kaga halifan ibn taymiya ne yake cewa lam mastakmalan nabiy sallallahu alaihi wasallam maqamar faqar ila Allah ta'ala yayin da manzo Allah ya cika mukamin faqaru zuwa ga Allah to ahwaja jami' al-khalqi ilayhi sai Allah ya buƙatar da dukkan halitta zuwa ga manzo Allah ashadda min ihtiyaji hamina da'ami wa sharabi fiye da buƙatar da take wa abinci da abin sha wannan fas da numfashi alladhi qawamu arwahiya da numfashin da ita da shine tsayuwar rayuwarta to tana buƙatar manzo Allah fiye da duk wa'annan in ji ibn al-qayyim yana nan a cikin kitabul fawaid an gani to wannan buƙatar yanzu dan adam yana cikin gari game da ita ba za ta bayyana ba sai al-qiyama sannan dan adam zai ga buƙatar da yake wa annabi wa fil hashri tabdul al-jamil haqaiqu inda mai shine yake faɗa ko yawa to hakan nan abin shi yasa shi abin da yake halakar wannan sa anan ne cikin rayuwarsa to
wannan malbasi
hakan nan a cikin tufafi
wal mata'ami
da abinci
wal markabi
da abun hawa
wata wabi'i
da kankan da kan manzo Allah
wa malatihi nafsuhu
da kuma hidin murihi yawa da kuma dai wa kansa dawainiya a cikin al'amuransa
wa kidimati baitihi
da kuma hidimar gidansa
zuhudan waragabatan ad-dunya
yawa dan zuhudu dan ya biki waragabatan ad-dunya da kuma nisanta gabarin duniya
ta suriya tambayin hakira wa khabiraha
dai dai ta wa tsakanin abin da yake makaskancin ta da kuma mai girman ta indai na duniya ne a gurinsa duk ɗaya ne
risar atifa na yi umuri ha
ba don wani abu saboda garajen karewar al'amuranta
wata kallubi a hawali ha
da kuma jujjuyawan halayenta
kullu ha ba
dukkan wannan
min fadailihi
yana daga darajojinsa
wa ma'asirihi
yana daga fifikansa
wa sharafihi
yana daga ɗaukakarsa kamar yadda muka ambata arada shay'an min ha wanda yake nufin wani abu daga wannan wa faman aurada shay'an ba arada ba faman aurada shay'an min ha mawridahu wanda ya gangaro da wani abu daga cikin wannan a maganganarsa ya nufi kuma manufarsa yanzu misali kamar fadar irin rayuwar da manzon Allah ya yi ta cewar ai kwana da kwanaki ba a kunna wuta ba a gidansa ai kaga mu nan ai misali a dan wahab ha alfahari kake ka ce alhamdulillah ban taba sauke tukunya ba ko ba haka ba tun da ake a gidana shukuran lafahara to kaga an sauke a gidan manzo Allah hafiye da wata kuma abin dafawa ne babu shi to karanto irin wannan labaran abinda za ka ajiye su gidan ne ya fi karfin abincin ba abincin ne ya fi karfin gidan ba an gane duk wani sauki gidan ya fi karfinsa ba haka ban gidan wannan sun fasin dole ko titi na tafi yawa dole kowa ya watse na tafi to
ana sanani
to idan ya gangaro shi ta magangara mai kyau da nuna darajar manzo Allah ya zama abu mai kyau wanda ya gangaro da wannan ba alaga da wajihi ba a fuskar ta ba
wa ulima minu bidalika su qasdihi
hatta aka fahimci mummunan nufinsa da wannan labaran
laika
bil qasudin lati qaddamnaha ya sadi da fasulan da muka gabatar da ita na muna na zanci a janibin manzo Allah an gane yanzu kai ka danka danganta manzo Allah ya da talauci duk wannan mazaharin na cewa ba abinci ba waye da sauransu to sai ka ce tun karfin abin aka yi ba abin ne fi karfin gidan ba sai annabi fa to
alani alika ma warada min akhbarihi
hada na abin da zo na labaran sa
wa akhbari sa'ir al-anbiya
da labaran sauran annabawa amincin Allah ya tabbata gare shi a cikin hadisi
ma fi zahiri
na daga abin da a zahirin sa akwai likitarwa wanda yake hukunta al'amuran da bata dace da su bi halin a kowane hali
wata ta bi ila ta
tana bukata zuwa ga fassara da kuma kai komo wato na daukan fassara
la yajibu an yutahaddasa min ha illa bi sahihi
wannan bai dace ba a zantar da wani abu daga wannan sai abin da yake ingantacce
ولا يروى منها الا من
الا المعلوم السابق كما كذا ارويته وانا ابو daga wannan sai abin da yake sananne tabbatacce
wa rahimallahu
Allah kai imamuna malik
wala kadi kariha ta tusa bi misli zalika
yana kyamatar zantar da irin wannan na hadisi almuhimati tashbih wanda take zatarwa mutum kamanceceniyar ubangiji da halittarsa an gane
mushkilatul ma'ana
mutuke mai mushkilar ma'ana
wa qala
yace
ma yad'un nasa ila tajisi mislaha
wai me yake kai mutane zantar da irin wa'annan abubuwan ne
fakila lahu
ya kace da shi
ibnu ajlana
ba ibnu ajlana yana zantar da ita a makarantarsa
fa qala
lam yakun min alfuqaha ka san ulama udabun fuqaha udaba yawa yace to ibnu ajlana ai ba fakihi bane shi idan ka ce ga malinta ba fikihu to ilimi kenan ba hikima saboda ka ce fikihu wai karatun mutasa da to ai daga yin rancen kai abin da za ka kawo ce karatun su mutasar su waye ba shi ake nufi da fikihu a cikin abin nan ba wannan furu'a ne haka na fikihun shari'a da sauran su a'a alfahamu anil nahi wa an rasuli yanzu misali fikihu da nake gaya maka Abdullahi bin Mas'ud ba na gaya maka ya yi aikin haji tare da manzo Allah ba hajjatul wada'i Amina ai raka'a biyu suke kasar tare da ma'aiki da aka zo zamanin Sayyidina Usman sai zamanin shi kansa Amirul Mu'minin Sayyidina Usman da sauran jama'a duk sai suka dinga cika sallah raka'a hudu suke Abdullahi bin Mas'ud bai jira da wannan ba amma shi ma sai dinga cikawa ya ga abinda ilimin kai nuna ma sai ba ruwa ba haddasana ne ga ya maka ba gani kai daga annabi Abdullahi ibn Mas'ud ta dai san shi ta san waye shi min kibarul ulama sahaba amma kuma ya bar wannan abinda ya gani idan ya ta gani daga ma'aiki ya komo abinda ake al'umma ta fa akansa me yasa ilimi ne ya hadu da fikihu ilimi ne ya hadu da hikima awo yayi sai ga waccin sunnar barin ta barna ne ta ma'aiki shi kuma raba san al'umma barna ce da tafi girma a kan barin wannan sunna ka gane idan kuma shi a matsayin sa yace lalle waccin sunna zai to ba shakka za a rabu gida biyu taron aikin hajjin a wannan shekara sai ga da ya raba kan al'umma saboda ya aiki da waccin sunnar wanda ya hakura ya bar sunnar al'umma ta fa'a cire shi da kansa ya ba su an sai shi al-shilaku sharru sabanin mu na al'umma yafi muni akan barin wannan sunna kajin da ake ke na mantu ne saboda haka ba wai karatun ba kawai sai an koya maka yanda ake aiki da karatun shine hikima Abdul Aziz bin Rufai tabi'i ne ya zo lokacin Umayyawa su ne suke sarauta ba sa fita aikin haji ranar tarwiya sai can da yamma saboda suna nan a shantake ana shaye-shaye ana wani abin dukkan sun yi teba saboda an ci an koshi sun yi jiki na hauka an gani saboda haka su shantake ba su fita sai can da yamma shi kuma yana da karatu sai tambayi malaminsa Anas ɗan Maliki sahibu rasulullahi wa khadimu yace ina so na tambaye ka ya sayyidi wai a ina manzo Allah yake sallata azhar a wannan ranar ta tarwiya sai ce Amina sai ce ko shikenan kaga yana azama kenan zai watsi da sarakunan yayi gaba ko sai Anas sai kiranta sai ce a didi Umara aka bi sarakunan sa tattaje wani ya jika shi ma ya ji shi kira kwashi zuga ku yawa shi kenan al'umma ta rabu gida biyu wanda ka tsaya dunkule sai da yaman a fita ma hakura su gama abinda suke ma fita a dunguma a fita ga baki daya ka ji hikima kenan ka ji fikihu wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu sai an hada biyu Allah ka gane to mu jina
lillahi laza wa qatuhu ala tarjila bi sibha
eh hikimar wannan sirrin Usman da ya dora ai kuma kaje yanzu sauri ne sai hawo da 30 nan ya koyi to abinda yasa sirrin Usman ya cika raka'a hudu saboda ka san dai farilla Allah yanda take ka raka'a hudu ce la'asar to kuma yanzu shi a zamanin sa al'umma ta shigo musulunci da yawa a jamawa da mutane da suke nesa da hedikwata Afirka ta shigo musulunci Europe ta shigo duk a zamanin Usman dan Affan dan Muawiya yana hakimin sa din ya shiga da musulunci cikin Cyprus din nan Turkiya su yankin Europe nan kudanci kudancin su kusa da yawaye Balkan din yawaye irin su Yugoslavia da ina ne to saboda haka sun zo aikin haji idan yayi musu raka'a ta yini na kasaru wani kamun ya ci fitowar raka abi na ya bazama ya koma garin su raka abi za su dinga yi da haka ce mu mun je mun gano masa abu kun dukuna yi wadu to bi ake yi mana wannan sallah sai ya ga bari ya nuna musu yanda farillar take daga baya idan suka fi kihantu suka ilmantu a cikin addini sai san akwai kasar yawanci idan kaga kan misali aikin manya yayi mubayina da abin da yake a cikin sunna akwai fikihu a cikin aikin nasu akwai wata hikima a dananniya a ciki amma yanzu danye in ya karanta sai ya shiga auna musu zaki sai ya shiga auna musu zaki to kaji magana ke kaga su yike ne to guje na
Allah sawafaku ala tarkil hadisi biha
to yike ne ina ma dai a ce mutane su dace tare da shi akan barin zantar da irin wayan nan
sa'adu ala ayyaha
su taimaka musu a bisa nan nadita
fa kasaruha laysa tatahu amalun
yawa yawan ta babu wani aiki na addini a karkashin su labari ne kawai
wadu miki an jama'atin min al-salat
an yi hikaya daga jama'ar magabata
fal'anu ala al-jumlati
barib jumlata su ma da an ruwaito wannan
Allahu kana yasara min al-kalam fi ma laysa tatahu amalun
su suna kin zance cikin abinda ilimi ne amma ba wani abin da za a fa'idanta na aiki a cikin sa ya zama kawai hira
والنبي
صلى الله عليه وسلم
ردها على قوم عربين
يا جنجر تزنشن سني أكم متاني وإن دسوك العربا دسوك فهين تزنشن العربا أنغاني
على وجهه
أدس فسكسا
وتصرفاته في حقيقته
لكما تصرف سواء دسوك ما أبوتا تصرف في أشكل زنشن العربا أشين حقيقا زنشن ناسو
ومجازي
لكما مجازن سا akwai hakika akwai majazi akwai isti'ara cikin zancen larabawa sanda manzo Allah yake zancen larabawa yake suna kamo ma'anar abin sosai saboda yaran su da yawa abubuwan da zaka faɗa wanda da Hausa amma majazi ne in ka ce ai yau na je kasuwa an dake hanci na wani sai ba sannu sai an saba kai haɓu ba to ai ba wannan ake nufi ba kai baka san yaran mu bane na Hausa to akwai irin wannan yanzu ga mai cewa akan al'adishin nan da ake gance kaga suka ce abinda yawanci yanzu suka dauka mujassima a'a wani abu ne gado ne na mulki ya hawe daram a kai kursiyin kuma kamar wani tuntun ne aka aje mai sai ka ci sarkin kano wallahi tallahi ma na haka suke baka kuma malamai masana ni na ji wannan da kunne to rashin fahimtar kalamar arabi istiwa'i kamar misali idan ka ci ƙasa ko da yaƙi kan mallake ta gabaki ɗaya ana cewa kai istiwa'i a kanta addistawa bishirin alal iraqi min duni saifin wadamin mihraqi saifu ya yi daidaita a kan iraq sai ka ce iraqin kujera shi daidaita a kanta to irin wannan isa wato kalamul arabi akwai shi da yawa wanda manzo Allah ya yi ya tafiye da shi a cikin irin zancen larabawa wanda su sun san me yace saboda haka abin da yake gaban ka dan ka fahimci addini da kyau sai ka tsaya ka san yaran nan da kyau yanda yake yau wato mu dai
wabalihi
haka nan da kuma cikakken zancen da kuma takaitaccen sa
wannan ta gunki yake mushkilatan
saboda haka ba mushkila bane a hakin su
kuma da an ga labat alaihim ujubata ujumatu
sannan wanda bogoci ya rinjaye a kan suka zo daga bayi cikin
musulunci
kuma ummiyanci rashin sani ya shige su
wala ya sabi wa fahim maqasid al-arabi
ya kasance baya kusanta ya fahimci manufofin zancen larabawa sai abin da yake na magana karara
wasariha
sai kuma bayyanannen magana
wala ta kafu isharatiha
baya iya tahqiqin ya haqiqance isharorin sa ya isharorin sa ila garadin ijazi zuwa manufa ta aikawa
oye
ha haka nan kuma dai wato da nunun su
wata balijiha
da kuma isarwar su
wata ruwiwa ha
da isharorin su da
wata farqu fi tawila
dan haka sai suka rarraba a cikin fassarorin zancen
hamliha ala zahiriha da
kuma daukan ta a bisa zahirin ta shazara mazara suka rabu daban daban kowanne na sagu cikin fassara abu shine shazara mazara da ku ba abu haushi kake cewa shajara mazara kaman ka dauka wahala ne ba shazara mazara fi wato fi kulli wajhi wannan yace wannan yace shine shazara mazara an gane ba kuma shajaran mazaran bane shazara mazara to
minhum man amana bihi
daga cikin su akwai wanda ya imani da shi
minhum man kafara
daga cikin su akwai wanda ya kafirci
fa amma ma la yasimu min hadhihi al-ahadith
amma abinda ba zai inganta ba nan wannan hadisi wajibi ne kada an bi wani abu da lalita aikin Allah ta'ala ko haƙin annabawansa
wallahi ta haddasu biha
kada a zantar da ita
wallahi ta kallafa al-kalam ala ma'aniha
kada a kallafa kai zance akan ma'anoninta
sawabu
dauwa abinda yake bafi daidai shine aje ta kawai da barin shagaltuwa da ita sai dai idan za a bace ta bisa fuska ta koyarwa cewar ita mai raunin mazaya ce mai raunin isnadi ce kaga shi yasa malamai suka abokar bin furakin inkari wato yawa kallafa wa kansa magana a cikin wato akan hadisai rauna na waɗanda suke mawdu'ai wanda ba su da asali da yawa saboda rashin sanin hadisi fannin hadisi yana cutar mu da yawa yawa sai ka ga malami ne amma malintarsa ba ta shafi gefen hadisin manzo Allah ba saboda haka da yawa zai dinga kawo zantuka yana tsammanin ai dinga cewa ma annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza duk ga baki dai ba hadisai bane an gane to
aw manqulatin an ahli
kitab abashiru wa wasu ma hadisan daga ahli kitab aka ciro
lazina yarbisuna al-haqqa
wanda suke cuɗa ya ƙarya da gaskiya
sana ya kafi ya karwa ha
to ya ishe shi ya bar ta kawai watsi da ita
wasu miliya al-kalami alaiha at-tanbiyu ala ba'd
fadakarwa akan raunin ta ya ishe shi ga barin zance akan ta
idan maqsidi bil-kalami ala muslima fiha
domin abin nufi akan zance akan abin da yake rikitacce a cikin ta
izalatul labasi biha
to shine gusar da kiriki cewa da ita
wannan
asali da sun buko ta daga asalinta da kuma jefar da ita to wadarwa jefar da ita a kashahu a kashafu shine mafi yayewa lillabisi ga rikicin shine mafi warkarwa ga zuciya so
yau mun tafi cikin bayanai cikin nan zai dauri na saukar mata ya ce ko da nan mun zuwa ƙanoni